نستنشره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yanzu da muke magana daren Laraba ne, wanda ya daidai da daren 18 ga watan Ramadan, hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam na da shekara 1429, daidai da 16 ga watan September shekara ta 2008. Muna ainihin tafsirin Al-Qur'ani mai girma, wanda sunan wannan ainihin tsarin tafsirin namu tafsirul Qur'an al-Azim, da muka yi mishi take da cewa Al-Qur'ani mu'jizar mu'jizoji. Wannan shine kasar na biyu daga cikin jeren giyar ainihin wannan tafsiri da muke na Al-Qur'ani. A jiya muka fara bayani dangane da menene ake nufi da shi kanshi Al-Qur'ani. Muka ji cewa shi Al-Qur'ani shine littafin da Allah madaukakin sarki ya saukarwa da fiyayyen halitta, annabinmu Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Wannan Al-Qur'ani da aka saukar mishi, an saukar mishi shine tun daga ainihin sama ta 7 aka aje shi zuwa sama ta 1 a cikin dare guda, daren da Allah madaukakin sarki ya kira shi da daren Lailatul Qadri a cikin watan Ramadan. Sannan Allah ya rinka saukarwa da Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama da wannan Al-Qur'ani a cikin shekara 13 a zaman shi a Makka, sannan a cikin shekara 19 a zaman shi a Madina, wanda ya harhada jimillar shekara 23 na saukar da Al-Qur'ani, tare da gwargwadon yadda mas'aloli da bukatu suka rinka ainihin faruwa a tsakanin kasar Makka da ainihin kasar Madina. Shi wannan Al-Qur'ani shine kadai littafin da ake karanta shi a samu ainihin lada da ainihin zallar karatun shi tun kafin a kai ga fara aikata abubuwan da ainihin aka karanta. Al-Qur'ani shine kadai littafin da Allah madaukakin sarki ya lamince abi a ainihin wannan lokaci har zuwa sadda duniya za ta tashi. Saukar Al-Qur'ani ta shafe duk wani littafi na annabawa da ya zo kafin shi, kama At-Taura da Injila da Zabura da ainihin sauran wasu littattafai da kuma wasu takaddu waɗanda ainihin annabawa suke bi. A ƙarƙashin haka, hadisai ingantattu suka tabbata cikin Sahihul Bukhari da Muslim cewa hatta Annabi Isa ɗan Maryam in ya zo a ƙarshen duniya, to ba zai aiki da Injila ba, sai dai zai yi aiki ne da ainihin Al-Qur'ani. Bayan da muka gama jin bayanai dangane da abin da ya shafi ma'anoni na Al-Qur'ani, waɗannan bayanai mun karanto su ne daga cikin littafin Asma'u Suwarul Qur'ani wa Fadailuha na Ad-Doktora Muniratu Muhammad Nasiru Dausari. A yau abinda za mu tafi kai tsaye insha Allahu ta'ala shine Al-Qismul Awwal, Dirasatu Qabaya Zati Sila bil Mawdu' wa yashtamilu ala salasati mabahis. Bayanai dangane da menene sura, menene aya za su biyo baya insha Allahu a bisa yadda na tsara su. A yau za ku tafi kusa da shafi na ainihin wato 30 ne, wato wajen shafi na 29. Bayanai ne za mu karanta waɗanda suke da alaƙa da ainihin wato wannan al'amuran da muke tattaunawa a kai. Wato kamar yadda na faɗa a jiya, ina son ne a yi wa Al-Qur'ani sani na ilimi, ba irin sanin da gwaritewa Allah ba. Mun yi bayanai a jiya, a ƙarƙashin wannan muke so mu bi abubuwan nan ɗaya bayan ɗaya. Yanzu dai da an tambaye ka meye Al-Qur'ani, in dai har ka fahimci darasin jiya, ba za ka ce littafin Allah ba kawai. Don ka ce littafin Allah, baka amsa ba, domin wannan ta'arifin naka zai gaskatu akan At-Taura, zai gaskatu akan Injila, zai gaskatu akan Zabura. Sai ka ce me littafin Allah da ya saukar wa Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama, wanda karanta shi da lafuzzan shi ibada ce. Lafuzzan nashi gagararrun lafuzza ne, waɗanda wasu lafuzza ba sa iya wakilta shi koda daga cikin shi ne. Kamar yadda muka faɗi, ba za ka cire kalma Ar-Rahmanir Rahim da ta zo a cikin Bismillahir Rahmanir Rahim, ka kawo Al-Azizul Hakim da za ka ciro daga wata ayar ka sa kuma ta wakilce ta ba. Don haka lafazin shi da tarkibin shi shi kanshi tsaralle ne gagara ba daune yadda yake haka zaka yi shi. To in ka kawo irin wannan ta'arifi sai a ce kai ta'arifin alqur'ani. Idan mun gane wannan kenan da za a ce maka menene alqur'ani. Har wayo in ka ce maganar Allah sai a ce har yanzu baka arrafa alqur'ani ba, domin at-taura ma maganar Allah ce, hadisul qudusi maganar Allah ce. Lallai sai ka ce maganar Allah da ya saukarwa da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. To sannan ka bambance tsakanin Al-Qur'ani da At-Taura da Injila da Zabura da Suhuf Ibrahim wa Musa, sannan ka bambance tsakanin Al-Qur'ani da Al-Hadisul Qudusi. Ina fatar an gane jama'a. Saboda haka ku tsaya ku koyi waɗannan abubuwa, kuma ku je kuna nazari a cikin littattafai waɗanda suka yi bayani na ilimin ulumul Qur'an da littattafai na ilimin usulut tafsir da sauransu. Kamar dai yadda nake faɗi jama'a, wannan aiki ne aiki, domin aiki ne na ta'asili da ta'asisi. Ma'ana muna son mu kafa wata al'umma ne wadda muke fatan ta ginu a bisa bincike na ilimi da kuma dogaro ga Allah a ƙarƙashin abin da ta kai gare shi na ilimi, ba wai dogaro a bisa taƙalidanci da na sa kasar ɗin wane ya ji ni ma kuma bari in je in tara mutane in faɗa musu, in zo an tambaye ni kuma in ce za a ƙure ni, ba da haka muke son ai ilimi ba. So muke kowa ya zama malamin kanshi, ko da malamin shi ya mutu, kamar yadda ko da uwarka ta mutu bayan ka kai shekara 30 ba za ka yi kukan kana jin yunwa za ka sha nono ba, haka ne ko ba haka ba? Haka ne. To haka muke fatan ka kasance insha Allahu ta'ala. Don haka daga cikin abubuwan da za mu tattauna a yau akwai wayastamilu ala salasati mabahis. Al-mabhath al-awwal ashharu asma'il qur'ani wa awsafi. Muna son mu tattauna akan sunayen alqur'ani waɗanda suke sune shahararrun sunaye, domin alqur'ani yana da sunayen da suke shahararru kowa ya san su, akwai kuma sunayen da basu shahara ba sai ƙwararru gogaggun malamai masana su suka san su, sannan akwai sanannu shahararru na siffofin alqur'ani, akwai kuma waɗanda suke basu shahara ba sai ga malamai su suka san su. Sannan al-mabhathul al-afsani fima warada fi fada'il al-qur'ani ijmalan, bayanin abubuwan da suka zo dangane da falalolin al-qur'ani a jumillance. Al-qur'ani ya samu manya-manyan falaloli guda biyu. Akwai falala a jumillance cewa al-qur'ani baki ɗayan shi yana da daraja, sannan akwai falala a tafsilance cewa sura kaza tana da daraja kaza, aya kaza tana da daraja kaza, ayoyi kaza suna da daraja kaza. To mu za mu yi magana ne dangane da daraja alqur'ani a jumillance anan. Sai in mun zo kan kowace sura ko kuma kowace aya, idan akwai wani abu da ya tabbata game da falalarta na musamman, to za mu tsaya mu tattauna waɗannan abubuwan ɗaya bayan ɗaya ba tare da gaggawa ba tare da ƙiuya ba. Ma'ana yanzu da a ce za mu zo karatu dangane da abin da ya shafi tafsirin suratul fatiha, to sai mun ɗibo hadisan da suka yi magana akan falalarta, mun tsaya mun tattauna waɗannan hadisan ko da za su ɗibe mu kwana nawa ko wata nawa ko shekara nawa, domin manufar mu tsaya mu samu ilimi mai amfani wanda zai amfanar da mu, ba wai ilimi mai yawa ba. Sannan inda za mu zo cikin suratul baqara za mu kawo falaloli game da suratul baqara, sannan a cikin suratul baqara akwai aya kaza tana da daraja, ita ce ayatul kursi, akwai ayoyi kaza suna da daraja amanar rasul, za mu zo mu tattauna irin waɗannan abubuwan. Shi yasa gaskiya saboda Allah, kamar yadda na ce lallai kowa ya sha ɗamara a kan aiki ne muka ɗauko shi wanda muke fatar in Allah ya so mu ƙoƙari mu karantar, sannan kuma mu je mu yaɗa wannan bishara da Allah ya aiko annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama da ita. Sa'annan al-mabhath ath-thalith ta'addudu asma'i as-suwari wa sababu ikhtisas as-suwar bi asma'in mu'ayyana wa yashtamilu ala arba'ati matalib. Za mu tattauna dangane da yadda sunayen surori ya karkasu, sannan menene ya ja wasu surori suka keɓantu da wasu sunaye na musamman, kama a ce suratul baqara, suratul nisa'i, suratul ra'adi. Waɗannan surorin baka jin ainihin wato suna girsakka ne mai yiwa dan kai baka jin larabci, amma da za a fassara maka su da Hausa in aka ce surar mata, surar saniya, surar kwaran kwatsa, eh kaga zaka ji abin ya girshe ka ko to me yasa waɗannan irin surori suka sami ire-iren waɗannan sunaye to a ƙarƙashin wannan zamu tattauna akan al-matlabul awwal at-tasmiyatu wa ta'adduduha wa hal hiya tawqifiyya am ijtihadiyya shin rada wa sura suna abu ne wanda yazo daga Allah daga annabin shi koko abu ne da malamai alarammomi kawai kowa in ya karantu sai dubo ta sura sai yarba mata sunan da yake so to zamu tattauna wannan insha Allah ta'ala al-matlabu thani ikhtisasu suwari bi asma'in muayyana me yasa wasu surori suke da wasu sunaye na musamman misali yanzu nan musulmi da kristoci ba za ku yi mamakin me yasa annabi yazo da alqur'anin da yake akwai sunan uwar annabi Isa ba amma babu sunan uwar shi a ciki akwai suratu maryam a qur'ani haka ne ko ba haka ba akwai suratu aminata to ashe daga nan zaka gane lalle alqur'anin nan ba san zuciya bane abu ne daga Allah kun fahimci wannan jama'a sannan ba za ka yi mamaki ba akwai suratu Isra'il a cikin alqur'ani amma kuma bani Isra'il amma kuma babu suratul arab akwai surar bani Isra'il amma kuma babu suratul arab ashe al'amarin annabi ba kabilanci bane wahayi ne to menene bayane dangane da sababban irin waɗannan abubuwan da suka faru za mu tattauna su insha Allah al-matlabu salis ishkalun ala tasmiyati suwari wasu matsaloli game da wasu sunaye na wasu surori misali waɗannan irin matsalolin sun samu malaman hadisi da malaman fiqhu to da suka taho sai basu bar malaman alarammomi ba ma na karatun alqur'ani misali yanzu sallar isha tana da sunaye biyu ana ce mata isha ana ce mata kuma atima ramadan me ma'anar ramadan zafi to ya halatta a ce sumtu ramadana na azumci zafi wasu malaman fiqhu da suka dubi haka da hadisi sai suka ce a'a sai dai a ce sumtu shahara ramadan ya halatta a ce sallaitul atama na sallaci duhu ko ko sallaitu salatal atma na sallaci sallar duhu ita ce sallar isha sai da malaman fiqhu suka yi sabani to da yake ba karatun fiqhu muke ba da na hadisi yanzu a aje wannan sai an zo cikin sahihul bukhari a tattauna insha Allah irin wannan sabanin ne ya samu su ma alarammomi shin yanzu ya halatta kace qira'atul baqara na karanta saniya qira'atul nisaa na karanta mata hafiztu maryama na haddace maryam qira'atul zumar na karanta zumar tawaggal jama'a koko sai dai kace qira'atul suratul baqara qira'atul suratul zumar su ma malaman sai da abin ya safe su waɗannan alarammomi to za mu tattauna wannan in Allah ya so tun da mun zo mahallin su sannan al-matlabur rabi' wuri ainihin da za mu tattauna na hudu shine kitabatu asma'i suwari fil masahifi a lokacin da Allah ya saukar da alqur'ani annabi sallallahu alaihi wasallama yana da manyan sakatarori daga ciki akwai zaid ibn haritha ko zaid ibn sabit akwai aliyu dan abi talib da makamantan su waɗanda suke rubuta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama alqur'ani da dimidimin shi in ya sauka lokacin da aka zo aikin tantancewa da tacewa da hada alqur'ani ya zama littafi guda a zamanin sayyidina abubakar da lokacin da aka yi copy wanda aka aika kasashen musulunci a zamanin sayyidina usmanu waɗannan alqur'anai tun daga wanda aka rubuta a gaban annabi sallallahu alaihi wasallama har aikin tattarawa da aka yi a zamanin sayyidina abubakar da aikin tansihi wato ƙara kwafewa a kai su wasu wurare a cikin waɗannan qur'anai babu wani abu wanda ba zallar alqur'anin ba misali babu inda zaka ga an rubuta wannan kan juz'i ne ko wannan kan nusu ne ko wannan kan rubu ne ko wannan kan kaza ne babu inda zaka ga an sa sunan suratul baqara suratul fatiha suratul kaza babu wannan ya aka yi yanzu Qur'anan da ake bugawa a duniya baki ɗaya suka zama suna cike da waɗannan irin abubuwa, shin wannan abun karɓaɓɓe ne ko kuwa ƙari ne a cikin Qur'ani? Za mu tattauna insha Allah. Waɗannan su ne abubuwan da za mu tattauna dangane da abubuwan da suka shafi Al-Qur'ani ɗin baki ɗaya insha Allah ta'ala. A ƙarƙashin wannan, Doktora Munira ta ce, Al-Mabhasul Awwal Ashharu Asma'il Qur'ani wa Awsafihi. Mafi shahara daga cikin sunayen ainihin Al-Qur'ani da kuma mafi shahara daga cikin siffofin Al-Qur'ani. Wato, ina son ku rinka bambancewa jama'a tun da ilimi muke koyo a matsayinmu na 'yan makaranta ko ɗaliban makaranta masu koyo. Akwai bambanci tsakanin suna da siffa. Yanzu misali, ce mini Muhammad Awwal Adam, waɗannan duk gaba ɗaya sunaye ne gare ni. To, amma cewa At-Tawil Dogo, to wannan kuma fa ba suna ba ne, siffa ce. Ina fatar ka gane. To, Al-Qur'ani yana da sunaye, Al-Qur'ani yana da siffofi. To, da yake muna so mu koyi abin a bisa ilimi ne, akwai abubuwan da yake sunaye ne na Qur'ani, wasu sai suka fahimci cewa siffofi ne. Akwai abubuwan da suke siffofi ne na Al-Qur'ani, wasu sai suka fahimci cewa sunaye ne. To, saboda a baiwa ilimi haƙƙin shi, muke so mu tattauna ka gane bambancin suna da kuma siffa, sannan ka gane menene ma'ana da tasirin da ke ɗauke da wannan sunan, kuma wane tasiri ne da ma'anar da ke ɗauke da wannan siffar. Misali, kalma Al-Qur'an suna ce, amma kalma An-Nur fa siffa ce ga shi Al-Qur'ani. To, wane tasiri ne ga ma'anar kalma Al-Qur'ani ga wannan littafi? Wane tasiri ne ga ma'anar kalma An-Nur ga wannan littafi? Za mu tattauna insha Allah. Awwalan, Asma'ul Qur'ani, sunayen Al-Qur'ani. Babban malama Doktora Muniratu ta ce, laqad ikhtassa Allahu ta'ala al-Qur'an al-Karim duna sa'ir al-kutub as-samawiyya bi'iddati asma'in kulluha tadullu ala rif'ati sha'nihi wa 'uluwi makanihi. Hakika, Allah madaukakin sarki ya kebance Al-Qur'ani daga cikin sauran littattafai waɗanda ya saukar a sama da sunaye da dama. At-Taura sunanta kenan kwaya ɗaya, Injila sunanta kenan kwaya ɗaya, Zabura sunanta kenan kwaya ɗaya, Suhufu Ibrahim kuma ba su da suna. Duk wanda ya faɗa maka sunan Suhufu Ibrahim yayi ƙarya, sunan su kenan a Qur'ani, kuma sunan kwaya ɗaya, Suhufu Ibrahim, takaddun Annabi Ibrahim. Amma Allah madaukakin sarki sai ya keɓe Al-Qur'ani da sunaye masu ɗimbin yawa, waɗannan sunayen baki ɗayansu suna nuna ɗaukakar sha'ani da kuma girman ainihin, wato darajar shi Al-Qur'ani mai girma. Abinda wannan yake nunawa, abinda wato ba fassara nake ba jama'a, an kun fahimce ni, ba na fassara, sharhi nake yi kawai. Larabci bai fassaruwa, yana daga cikin kurakuran da masu tafsiri suke. Larabci bai fassaruwa jama'a, ma'ana kawai za ka rinka baiwa Hausawa, wanda duk yake so ya gane ya je koyi Larabci. Ba a fassara Larabci jama'a, ba wai Qur'ani ba, Larabci shi kanshi baya fassaruwa. Sai sa za ka ga malaman Islamiyya kullum ake kika kasu da ɗalibansu, saboda cewa za su yi kowace kalma sai sun fassara. Za ka dubi me Bahaushe yake nufi a kaza, kawai sai ka faɗi sai ka wuce, shi kenan. Yau, ina faufaufo take misali a cikin Hausa a Larabci? Babu, amma in ka ce lam shi kenan. Ba Kano da an ce faufaufo ya gane me ake nufi? To, amma faufaufo a kirga harufan, a kirga lam, sun yi daidai? Bar mu kawai insha Allah. Allah ya taimaka.
Wajen karanta
wa ulumi makanati. Na'am. Wa min ashhari asma'ihi, daga cikin mafi shahara daga cikin sunayen ainihin Al-Qur'ani, al-ismul awwal Al-Qur'an. Sunan shi na farko jama'a shine Al-Qur'ani. Al-Qur'ani. Malamar ta ce, wa hadha al-ismu, wannan suna, huwa ashharu asma'ihi wa aktharuha wurudan fi ayatihi wa ashharuha dawranan ala alsinati salafi. Wannan sunan shine yafi shahara, shine kuma aka fi yawan amfani da shi, shine malaman farko suka yawan kiraye Al-Qur'ani da shi. Wa qad warada tasmiyatuhu bi hadha al-ismi fi ayatin idda. Wannan suna na Al-Qur'ani yazo a cikin ayoyi masu dimbin yawa. Minha, daga ciki akwai qauluhu ta'ala, idda Allah madaukakin sarki yake cewa,
قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا.
Allah madaukakin sarki yace ka fada musu cewa da a ce jama'a baki daya za su taru da aljanu akan su zo da irin wannan alqur'anin keke da keke, dan haka kullum abin da Allah yake magana mutanen da ba su fahimci larabci ba waɗanda ƴan boko ne suke zuwa suke karanta fassara ba sa fahimta abin da Allah yake cewa a hadu akan a zo da irin wannan alqur'ani keke da keke. Allah bai ce a je a zo da wata tsararriyar magana ba, ana son a zo da irin wannan alqur'ani keke da keke a wajen dadin karatun shi da hikimar da ke ciki da dunkulallun ma'anoni da yake dauka. Sarki ya tabbata ga Allah, sannan da irin yadda yake girgiza mutane kafiransu da musulmi. Alqur'ani ne kawai za a karanta, kaga aljanni tsararre ba a ciki yake, ba a waje yake, ba a cikin jiki yake, amma yana makyarkata yana kada mara lafiyar da ke wurin. Alqur'ani ne kawai yake haka. Ina fatar an gane. Wani malami ya samu kansa a kasar Australia yana ainihin karatu, sai yana ta wa'azi, sai evangelist, wato Christian evangelist, sai ƴan mission suka zo suka tsaya gefen shi, su kuma suka sa loudspeaker suna ta hayaniya haka suke mana Enugu jama'a Islamic Center a Bishop Anyagu Street, sai mun je mun fara wa'azi su kuma sai su zo gefen Islamic Center din, su kuma sai su sa microphone din su, wai su kuma lokacin za su yi nasu wa'azi, in ka yi magana su ce ai nan bakin titi ne suke, ba a cikin domain dinka bane, ba a cikin nahiyar ka bane, a bakin titi suke. Sannan kuma karkamanta nan ba kasar musulmi bace. Da suka zo suna haka shi sai ya tsaye da wa'azin shi. Da ya tsaye da wa'azi jama'a za su yi magana, yace ba ruwanku. Me suka zo yi, aka ce wa'azi suka zo yi, sai yace to bari yaje ya ji wa'azin su, shi ya fasa nashi. Da yaje din ya gama jin hayaniyar da suke, sai yace shikenan yana da tambaya. Tambayar da yake ita ce wannan karatu da wannan hayaniya da daga murya da wannan bugun tebur da wancan pastor yake yi magana waye, sai yace a wa'azi yake, yace a yana tambayar magana ta waye, sai yace a shine ya tsara magana yana wa'azi, sai yace to ni kuma barin gaya maka magana, ina so ka bambance mini ita da taka. Yace sai ya ta'awuzi basmala, sai ya fara karatun alqur'ani. Yace nan da nan gaba daya sai pastor ya rikice, sai yace mishi wannan maganar tawa, yace a ina son ka gwada ta da ita da na karanta da wadda kake yi, ka gano min waye ya taka kuma tawa din nan tawaye. Sai yace yana da yakinin tashi da shi yayi, amma yana da yakinin wannan maganar duk da bai san wanda yayi ta ba, amma dai ba shine yayi ta ba. Inda bambancin alqur'ani, bambancin alqur'ani. To abinda ake so shine in ka ce zaka muqabalanci alqur'ani, ana so ka je ka rubuto ka tsaro irin littafin da ke dauke da fasaha da zalaka da hukunce hukunce da kuma kada zukata irin alqur'ani. To wannan shine abinda ya gagara, kuma abinda ya ja musu babban matsala ita ce rashin fahimtar larabci ma, domin abinda Allah yake cewa an ya'tu bi misli hadhal qur'an, su zo da irin wannan alqur'anin. Allah bai ce bi nahwi hadhal qur'an, bai ce makamanci ba, ce waye irin shi. Ko tela ne dinka riga ka ce mishi ya sake dinka irin ta ƙarya yake har ya mutu ba zai iya ba. Ka je ka binciki duk telan duniya da ya dinka riga, ka ce je ya sake yin irin ta keke da keke har abada ba zai iya ba. Ana kallon wani wurin sai an ga wani wurin ya dan gota, sai ya ce makamanciyar ta kai irin ta muke so tela. To balle Allah ya yi abu ya ce ka zo da irin shi, wauta ce ma ka ce za ka yi attempting, ka gwada ma wauta ce. Ina fatar an gane. To shine sai yake cewa la ya'tuna bi mislihi, ba za su iya zuwa da irin alqur'anin nan ba, walau kana ba'dhum li ba'din zahira, ko da sashin su za su taimaka wa sashi. Ma'anar wannan maganar ita ce da za a samu ƙwararrun malamai na balaga a cikin mutane, a cikin aljanu a samu ƙwararrun malamai na nahawu, a cikin kaza a samu ƙwararrun malamai na fiqhu, ƙwararrun malamai al-ramomi su haɗu dai don su ainihin su haɗa consortium, wato su haɗa ƙungiya ta ƙwararrun masana don su zo da wannan alqur'ani, to ba za su iya ba. Allah madaukakin sarki ya taimake mu. Wannan ita ce aya ta 88 a cikin suratul Isra. Sannan wa qawluhu ta'ala, sannan da kuma magana Allah madaukakin sarki da Allah yake cewa inna ja'alnahu qur'anan arabiyyan la'allakum ta'qilun. Allah yace mun sanya wannan littafi balaraban littafi ne ba dan komai ba sai dan ku fahimce shi. Wannan kuma ita ce aya ta 3 daga cikin ainihin ayoyin suratul az-zukhruf. To wannan ayan me take nufi? Abinda take nufi, Allah madaukakin sarki ya saukar da alqur'ani da harshen larabci ne dan a fahimce shi. In ka juya wannan magana ta ɗaya gefen sai kaga abinda take so ta ce, ma'ana dukkan harshen da aka yi kokarin isar da sakon alqur'ani da shi, to ba za a yi mai kyakkyawar fahimta ba irin fahimtar da za a yi mai in an fahimce shi da larabci. Wannan ayar malamai irin su al-Imam Shafi'i da makamantansu sun yi hujja da ita akan wajibcin musulmi ya iya larabci, larabcin da in yana karatun alqur'ani ko kuma ana yi zai rinka ji ko kuma ya rinka fahimtar me ake cewa. Lallai ne musulmi ku tashi ku koyi harshen larabci. Yau Bature ya tayar da campaign a duniya gadan-gadan akan lallai sai an koyi turanci, dan haka harshen turanci ya zama wajibi yau akan duk abin da zaka yi sai a ce sai ka ci turanci, ba dan komai ba dan me, domin yana so ya yada al'adun shi. Domin duk mutumin da ka je koyan yaren shi, garin koyan yaren, sai kaga har rigar da yake sawa da irin abincin shi yana baka sha'awa. Ina fatan ku gane wannan da kyau. Je ka gidan dan boko ka gani in gari ya waye ba za a dafa gauda ko dan wake ko koko da kosai a sha ba. Me za a ci? Soyayyen dankali da soyayyar hanta. To duk wannan al'adar waye? Al'adar Bature ce da ya zaro ta garin ya je koyo yaran. Amma kafin ya ji wannan yaran da tibani yake karyawa, da gauda yake karyawa, koko da kosai yake sha ya karya, amma garin ya koyo yaran sai ya je dauko al'adar. Wannan yana daga cikin aims and objectives of globalization. Aulama manufar da ta sa suke son su game duniya gaba daya da al'adunsu da addinansu da tunani irin nasu, ƙarshe sai kaga an waye gari, kowa ya bar al'adar shi, kowa ya bar addinin shi. Yanzu dubi abin da yake samun da yawa daga cikin ƴan boko sun zo aurar da ƴaƴansu. Tunda dai wai sun yadda musulmi ne za a tara malamai gefe guda su yi Fatiha, amma aka gama fa sai amaryar ta fito da zulumbuwar riga da kanta a bude, angon ya fito da coat, sai a zo a tsaya gaban mutane sai a yanka check, sannan sai su sumbanci juna a gaban mutane. Duk a ina suka kwaso wannan viruses din, waɗannan cututtukan a ina suka kwaso su? Garin su je su koyo yaran Bature, haka ne? To Allah madaukakin sarki cikin rahamar shi sai bai saukar da alqur'ani da wani yare wanda ba yaran annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rahama ce saukar da alqur'ani da yaran annabi sallallahu alaihi wasallam ya zama al'adun annabi sallallahu alaihi wasallam, ɗabi'un shi, take-taken shi, salon maganar shi, za mu iya kwaikwayo garin koyo yaran, ina kuma ga mun je koyo alqur'anin da sunna. Saboda haka jama'a, duk wanda yake tunanin wai yana da fassara alqur'ani ta Abubakar Mahamudu Gumi, ko yana da Mamaduke Pitfalls, ko kuma yana da Yusuf Ali, ko kuma yana da Quranic meaning, ko yana da wane ne, dan haka ya wadatu, bai bukatar sai ya koyi larabci domin ya fahimci alqur'ani, to ya fada cikin kuskure mai girma. Jama'a, kowa yayi kokarin ya koyi harshen larabci. Don wani abun mamaki da ya shafi matasa da dama ba sa ba da muhimmanci game da harshen larabci, saboda me? Shi ba abu ne da ake mukabala akan shi ba, shi ba abu ne da ake jayayya akai ba, abu ne ka iya baka iya ba baka shiga shi. To gaskiya, saboda Allah, abin da dai ayan nan take cewa da a ce Allah madaukakin sarki ya saukar da alqur'ani da wani yare ba da qur'ani ba, to da kamar ma ba za a fahimce shi ba. Shi yasa yace inna ja'alnahu qur'anan arabiyyan la'allakum ta'qiluna, mun ainihin wato sanya shi ne da larabci don ku ainihin fahimce shi. To mahallin shahid da ke cikin wannan ayar da waccan ita ce mun samu sunan alqur'ani qarara a cikin alqur'ani din. Ko kun san cewa da zaka karanta Bible tun daga farkon shi har ƙarshen shi Old Testament, ka zo ka karanta Bible tun daga farkon shi har ƙarshen shi New Testament, ba za ka ga inda aka kira shi da sunan Bible ba. Ka san cewa ba za ka ga inda aka kira shi the Holy Scripture ba. Ka san cewa ba za ka ga inda aka kira shi da wani suna daga cikin sunayen da ake kiran shi a yau ba. Ma'ana kenan sunan Bible suna ne wanda wasu suka sa mishi. Domin me Bible? Kalmar Bible kalma ce da za ta iya gaskatuwa ga duk wani littafi, don ma'anarta kawai littafi. Littafi. The Holy Scripture ba za ka ganta a ciki ba. Amma nan abin da ake nuna maka Al-Qur'ani da kanshi a cikin shi akwai sunan shi. Kaga ko wannan wata siffa ce wadda babu wani cikin halittun Allah wadda yake da ita. To wannan na daga abin da ke tabbatar maka da cewa Al-Qur'ani siffa ce daga cikin siffofin Allah, domin shi da kanshi yake dauke da sunan shi da kanshi. Yanzu kai da baka bata, Allah ya kiyaye ka kurumce, ka kasa kwatance, ta wace hanya za a iya dawo mana da kai? Babu wata hanya, dan babu inda sunanka yake a jikinka, ba inda aka yi tambarin sunanka. Sai da aka haife ka bayan kwana bakwai ko bayan awa 24 liman ya zo ya rada maka suna, amma babu inda stamp ya nuna. Amma yanzu da a ce za ka je ka tsinci Al-Qur'ani a wani wuri a ajiye, in ma baka san menene ba, ci gaba da karanta, kana nan zaka ji ya ambaci sunan shi da kanshi. Mun fahimci wannan da kyau jama'a? Allah madaukakin sarki ya taimake mu. Sannan wa qauluhu ta'ala, da kuma maganar Allah madaukakin sarki da Allah yace inna hadhal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam, yace lallai dai shi wannan alqur'ani yana shiryawa ga hanyar da take ita ce daidai. Ma'ana alqur'ani yana shiryawa ne ga hanyar da take daidai ame a aqida, a tauhidi, a fiqhu, a komi na alqur'ani ya tashi shiryawa yana dora ka akan hanyar da take daidai ne. Wannan sifa ta aqwamu ba sifa ce ta afdalu ba, ba wai hanyar da tafi daidai ba. Yadda zai zama kenan akwai wata hanya da take daidai sai dai ta alqur'ani ce tafi daidai? A'a, hanyar da Al-Qur'ani ke shiryawa ita ce kadai hanyar da take daidai. Allah ya siffanta ta ne da siffa ta mubalagha. Idan kun gane wannan jama'a, dalilin kawo wannan shine samar da sunan Al-Qur'ani a cikin wannan ayar. Wa qauluhu ta'ala, da kuma maganar Allah da yace shahru ramadana allazi unzila fihi al-Qur'an, yace watan Ramadan shine watan da aka saukar da Al-Qur'ani. Wato Al-Qur'ani is so vocal, shi da kanshi yake bayyana kanshi da kanshi. Kaga a cikin shi ne muke jin cewa ga watan da aka saukar da shi. Yanzu dan Allah a jikinka akwai inda certificate of birth dinka yake? Akwai allan kafadarka da za a duba a ga an haife ka 15 ga watan January 1950? Babu, sai an taka maka ne aje a tambayi tsohuwa kaza, a tambayi dattijo kaza, aje a tambayi liman kaza, kame kame. Amma Al-Qur'ani da kanshi yayi ifsahin yaushe aka saukar da shi, yace shahru ramadana allazi unzila fihi al-Qur'an, a cikin watan ramadana aka saukar da shi. A wani wuri kuma yace inna anzalnahu fi lailatin mubaraka inna kunna munzirina, yace inna anzalnahu fi lailatul qadri wa ma adraka ma lailatul qadri, ya fadi watan, ya fadi ranar, ya fadi darajar daren da aka saukar da shi, shi da kanshi. To waɗannan baki daya malamar ta kawo mana ne akan ta tabbatar mana da cewa Qur'ani sunan shi Al-Qur'ani, inji shi Al-Qur'ani. ina fatar an gane babbar malama addoktora Munira sai ta ce alismu sani suna na biyu al-furqanu yawan sunan mutun jama'a yana nuna yawan albarkashi da kuma yawan darajojin shi da makamantan haka al-qur'ani yana da sunaye masu yawa wanda kowane suna daga ciki yana dauke da wata ma'ana wancan sunan da muka gama karantawa a jiya mun tattauna ma'anar da yake dauke da ita ita ce ma'anar me al-qira'a wato littafi ne da ake karanta shi lazimin wannan sunan shine ya lazimta mishi wannan daraja ta cewa shi kadai ne littafin da zaka bude ka fara karantawa baka san ma'anar abun ba amma lada kake samu baka aikata abin da kake karanta ba shin ko littafin ma baka gama rifewa ba amma lada kake samu kana cewa alif lam mim kana rufe baki sai a ce lada 30 babu littafin da zaka karanta ka samu wannan darajar ba taba samun wasu ƴan wani addini da suka taba fadin darajar karatun littafin su domin ma su ainihin gogayya da alqur'ani ba wannan ke nuna maka dayantaka alqur'ani a cikin wannan daraja me yasa saboda shi kadai ne ya rage a yau a doran duniya wanda yake maganar Allah ne Allah madaukakin sarki ya taimake mu to sannan sai malamar ta ce sunan shi na biyu kuma shine al-furqan kalma al-furqan za mu ji yadda malamai suka tattauna dangane da ainihin ma'anarta amma dai kai da komowar magana ita ce an kira shi al-furqan ne ko dai dan saboda rabe ƙarya da gaskiya rabe abin da yake daidai daga abin da yake shirme ko ban kaura ko kuma an kira shi al-furqan ne ba dan komi ba sai dan an saukar da shi daban-daban a cikin tsawon shekara 20 da wani abu to gurgurdan da yadda malamai suka tattauna kenan zamu ji insha Allah malamar tace qala ibn manzur al-imam ibn manzur al-ifriqi ya fadi a cikin littafin lisanul arab yace kullu ma furriqa ko bihi bainal haqqi wal batil fa huwa furqan duk abin da ake amfani da shi wajen bambance tsakanin gaskiya da ƙarya to wannan abun furqan ne wa fi nihaya a cikin littafin An-Nihayatu fi Gharib al-Hadith aka ce al-furqanu min asma'il qur'ani kalma al-furqan suna ne ɗaya daga cikin sunayen al-qur'ani ay annahu fariqun bainal haqqi wal batil wato shi al-qur'ani mai rarrabewa ne tsakanin gaskiya da ƙarya wal halali wal harami da kuma halal da haram al-qur'ani shine littafin da ya tsaya ya tantance maka menene bai halatta ka ci ba da ya fadi gaba daya sai ce to duk abin da ba wannan ba ya halatta ya ware maka matan da bai halatta ka aura ba sai ce duk waɗanda ba waɗannan ba ya halatta alqur'ani shine yake da irin wannan ainihin style wato shine yake da wannan salo wajen bambancewa wajen abin da yake haram da halal ba dan komi ba saboda ita halal na daga abubuwan da dan adam ya saba mu'amalantar su a cikin shari'ar musulunci ba ta da iyaka dan haka alqur'ani bai yi kokarin ya lissafa maka abubuwan da suke halal ne a ci ba dan ba za su kirgu ba amma da ya zama abubuwan da suke haramun ne a ci ɗan kadan ne sai ya ware su sai ya fade su to in dai ka kiyaye waɗannan to duk abin da ba wannan ba kuma ka ci matan da suke halal ne a aura suna dewa a duniya ba za su kirgu ba to amma waɗanda ba su halatta aura ba fa ɗan kadan ne sai ya tsaya sai ya ware maka su kenan duk waɗanda ba waɗannan ba to zaka iya aure wannan irin tsarin jama'a na ɗaya daga cikin dalilan da yasa ya cancanci sunan al-furqan salo na iya tantance tsakanin halal da haram yuqalu ana cewa farraqtu baina shay'aini afruqu farqan wa furqana na rarrabe tsakanin abubuwa guda biyu ina rarrabewa matukar rarrabewa malamar ta dauko wannan magana ne daga An-Nihayatu fi Gharib al-Hadith a cikin mujalladi na 3 shafi na 439 ina son fa ku ƙara gane hikimar da ta sa na zabi littafin wannan malamar daga cikin dimbin littafai waɗanda muke da su me yasa na zabi wannan ina son ne kowa ya ji a jikin shi cewa shin musulunci ya ba mace damar ta karatu ko bai ba ta ba. Yanzu dai nan maza ne suka taru, namiji ke karantar da su, amma wace ce ta rubuta littafin? Mace. To ku sake rena mata. Eh, yanzu nan zamu iya karbar argument din what man can do woman can absolutely better. I agree with that argument in this term. Ba dan komai ba, domin gashi yanzu ta yi littafin da mun zauna muna karantawa mu maza. Haka ƴan matan zamani ƙalubalenku, ana karatu ne don a samu ilimi, ba don a samu aiki ba, ba don a samu kuɗi ba. Shi kuma ilimi in ka same shi, shi Allah shi ya san inda zai azurta ka da albarka. Babu wanda yake tunanin bari ya samu kuɗi, jama'a, albarka kake nema. Ta iya yiwa albarkan nan ba a kuɗi take ba, ta iya yiwa a ƴaƴan take, ta iya yiwa a kaza take. Don haka jama'a, wannan littafi yana daga cikin hikimar da ta sa nake ƙara jaddada muku shi. Ku duba mace ce take bincike irin yadda maza na yau waɗanda suka kai suka komo doctor wani gashi na manya-manya littafai take shiga, kuma tana dawa, tana da miji, tana da ƴaƴa, tana da gida, ba ta zauna ta ƙi yin aure ba. Ina fatar kun gane. Don ku san musulunci shine yazo da cikakkiyar wato mafita, musulunci shine yazo da tsari na hakika. Mace ce tana Riyadh a yanzu a kasar Saudi Arabia da mijinta da ƴaƴanta da gidanta, tana karantarwa, ta karantar da mata, ta karantar da maza. Hafiza ce ta Alkur'ani, masaniya ce ta sunna, maktaba take da ita, ma'ana library ne, ɗaki ɗaki a gidanta, bincike take. Amma tare da haka tana ba ƴaƴan haƙƙin su, tana ba mijin haƙƙin shi, sannan tana baiwa karatu kuma haƙƙin shi. Dubi dai gashi nan, An-Nihayatu fi Gharibil Hadith tace, mujalladi na uku, shafi na 439. Kai namiji ko ka taba ganin littafin An-Nihaya ma balle ka shiga shafi kaza? Ka ji ta hatta gani ma. Ina fata an gane. Malamar tace wal furqanu, dan haka al furqan kalamullahi ta'ala, magana Allah ce madaukakiya, li farqihi bainal haqqi wal batil, saboda bambance tsakanin gaskiya da ƙarya, fil i'tiqadi, a wajen aqida, a wajen aqida. Alqur'ani ya bambance ko bai bambance ba? Ya bambance. Fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir, was sidqi wal kadhib. Alqur'ani ya bambance tsakanin gaskiya da ƙarya, fil maqali wal masalih, wa fil maqali ko was salih wat talih. Ya bambance tsakanin gaskiya da ƙarya a wajen magana, was salih wat talih. Ya bambance tsakanin nagari da mutumin banza. Ai, a cikin Alkur'ani mun san waye Annabi Musa, nagarin annabawa ko? Mun san kuma wane ne Fir'auna, mutumin banza daga cikin sarakunan gargajiya. Haka ne yace fil a'mali, Qur'ani yazo ya bambance mana mutanen kirki da mutanen banza game da ayyukansu. Wa zalika fil Qur'ani wat Tawra wal Injil, wannan duk akwai shi a cikin At-Tawra da ainihin wato Injila da Alqur'anin baki daya. Sai dai kuma malamar tace, tare da cewa Alqur'ani da At-Tawra da Injila dukkansu suna rarrabe tsakanin gaskiya da ƙarya, wa qad ja'ala hadha lisma 'alaman 'ala al-Qur'ani, sai Allah ya sanya wannan kalma ta Al-Qur'an sai ta zama ɗaya daga cikin sunayen yanka na Al-Qur'ani. Ina fata an gane. Bil ghalaba, har yi ghalaba, misla Taura ala al-kitab allazi ja'a bihi Musa, kamar yadda sunan At-Tawra yi galaba akan sunan akan littafin da Annabi Musa ya zo da shi, wal Injil, sunan Injil yi galaba akan ala al-kitab allazi unzila ala Isa, sunan Injila ya galaba akan sunan littafin da aka aikowa Annabi Isa. To haka kalma al-Furqan sai ta zama suna ce wadda ta galaba akan ainihin wato littafin da Allah ya aiko da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama. Malamar tace wa yadillu alaihi qawluhu ta'ala, daga cikin dalilan da za su nuna mana haka, maganar Allah madaukakin sarki da Allah yace tabarakal ladhi nazzala al furqana ala abdihi liyakuna lil alamin nadhira albarka Allah tana da yawa Allah da ya saukar da al furqan littafin da ke rarrabe ƙarya da gaskiya gabawan shi dan ya zama mai gargadi ga dukkan halittun Allah baki daya jama'a ku dubi yadda baiwa Allah nan take shiga take fita cikin kududdufi da kogi da fadamu na me na alqur'ani ta karantu ko bata karantu ba lalle ne dole ne mu ahli sunnan Najeriya mu samar da wani tsari wanda zai baiwa ƴaƴanmu ilimi na hakika waɗannan makarantu na boko da muka zaku mu saka ƴaƴanmu jama'a suna bata wa ƴaƴanmu mafi yawancin lokacin rayuwa kuma ba sa ba su ilimi yarinya ta tafi makaranta tun karfe 8 ba za ta dawo ba sai karfe 4 an bata mata lokaci collectively in ka tattara abin da aka bata a wannan yinin sai ka ga baki daya da zaka zauna ka karantar da ita hadisai biyu a cikin 40 hadis ka bata kyakkyawan sharhi na waɗannan hadisan sai kaga ta fi samun ilimi mai amfani da albarka da fahimta fiye da abin da aka bata a wannan yinin lalle ne ahli sunna ba daidai bane su bi ɗan kidanka na jiyo tsarin ilimin Najeriya yanzu shine kidanka na jiyo ita gwamnati ga abin da ta tsara sannan anti ko uncle su ma kuma da nasu tsari za a tashi makaranta karfe 1 sai a ce anti ta ce za a yi lesson in ba shirme ba a cikin educational system menene lesson tun safa me ake yi shirme ake yi yanzu ne za a yi lesson ko ku tun safa PE ake wasa ake yi wai yanzu anti ta ce za a yi lesson gaba daya wannan irin lesson din jama'a babu tunani a cikin tsarin ilimi ga waɗanda suka ainihin bari ake yin shi domin bata wa yara lokaci ne dadewa ana karatu jama'a ba shine yake sa ake fahimtar karatu ba kuna ga awa daya da rabi muke a wurin nan amma gaba daya ji muke a jikka kamar yayi mana yawa kamata ya a ce an taru wurin nan an yi karatu minti 45 awa daya sai kowa ya watse to ina kake maganar yaro yazo ya zauna tun karfe 8 a makaranta har karfe 1 ya galma galabaita ya dahu ya sai kuma a ce za a zauna za a yi lesson daga karfe 1 nan kuma zuwa karfe 3 sadda za a sallamo shi yana isowa gida ya iso a galabaice sai kuma a ce ya sa kaya ya dauki jakar islamiya ita kan islamiya tunda ta Allah ce ba sai an yi wanka ba tunda shi Allah yana maraba da kazamai haka ne ko ba haka ba amma ita waccan sai an yi wanka sai an yi broshi sai an sa canvas sai an sa safa sai an yi zanzaro sai an sa necktie sai an fesa turare an kawo jaka mai kyau an sa ana tafiya ana bouncing amma ita wannan fa ta Allah sai a tafi haka buju-buju a je to Allah ga mu dai ba yadda za ka yi sai ka amshe mu haka yaro yana zuwa sai ya fara sai a ce a to ai in kuka zo kuka yi makarantar in gwamnati ba ta yi muku register ba za ku yi jarabawa ba duk shirme ne ku bari mu bude makaranta Abna'u Ja'far za ku gani ba ruwan mu da register gwamnati mu kuma yaran mu za su yi jarabawa duk duniya yanzu jama'a babu wata local jarabawa da ake considering dinta akwai international jarabawa wadda ba ta bukatar sai ma ka je makaranta je ka samu ilimi duk inda zaka samu ka zo akwai inda zaka zauna a baka curriculum ka je kai nazari sai a ce ranar kaza ga watan kaza ka zo ka rubuta jarabawa an ka rubuta kai passing shikenan ka iya ba wanda ya isa ya ce ba kai ba amma sai suna firgita ku sai kun bi curriculum din gwamnati sai kun bi kaza na gwamnati sai kun bi kaza sai an yi muku register sai kuna da kaza sai kuna da kaza sai su bi su danne ku yaro sai kai shekara 20 ba abin da ya iya sai shirme dole ne a tsaya a tsara wani syllabus wanda zai bada ilimi na hakika abin da ake kira ilimi idan yaran suka kai primary 6 din ku gwada ilimin da suke da shi jarabawa common entrance ta gwamnati ba za ta dauke su ba akwai international common entrance iyakar take ko ba haka ba idan dan a caba ya ce ba zai dauke ka ba sarkin gari ya zo wucewa ya parking ya dauke ka jama'a katari dan a caba ya kai ka sabon gari da kitin ma da ya ce ba zai kai ka ba sai mai martaba sarki ya zo wucewa sai ce wani ne ku tsaya a dauke shi wa wallahi jama'a dukkan level na ilimi yanzu ana yi musu haka ne, dukkan level na ilimi barazana ce kawai suke wa mutane. Tsoffin ƴan boko ne waɗanda lallai yadda suka lalace so suke kowa a bar shi ya tarbiyantu haka ya lalace. Yaro ne a mechanical engineering a Unilag a University Lagos ya samu first class amma bai taɓa yin makarantar Najeriya ba, a gida uwarshi da ubanshi suka karantar da shi, amma first class material kuma mechanical engineer. Ya aka yi uwar da uban suka yi aikin zaman karantar da shi a gida, kuma entrance gwamnati ta ce ba zai rubuta kaza ba, shikenan akwai international common entrance wanda zai je yayi, wanda in ya zo da result din dole kowace secondary ya kawo a dauke shi. Ina fata an gane. Yanzu misali idan ka dauki naira ka shiga da ita Ghana ko ka shiga da ita Sierra Leone sai a ki karbe, haka ne ko ba haka ba? Amma yanzu dola ta America fa duk inda ka shiga da ita a duniya za a karba. To yanzu dola ta zama me? Ta zama international. Naira fa ta zama local. To local common entrance ne ake muku barazana da ita, da local WAEC da sauransu. Saboda haka wato aikin yana buƙatar jama'a, kar ku zauna ne ku zama bayin ƴan boko kawai sai abin da suka ga dama su juya ku. Shi yasa ba su son ƴaƴan talakawan su yi karatu, ba su son su gano sirrin abin. Babu buƙatar a yau sai an ɓata wa ɗanka lokaci ko sai an ɓata kaza sai an ɓata kaza sai an ɓata kaza. Duk waɗannan abubuwan jama'a abi a tattare ƴaƴanku, ƴaƴanka a raba ka da su, ba za ka zauna da su, ba za ka yi tarbiyyar su ba, ba za su huta ba. Ya kamata a ce ƙarfe 9 na safe za a fara darasi, ƙarfe 1 na rana kowane yaro an sallamo shi ya dawo gidansu, ya samu gamsasshiyar tarbiyya, ya samu isasshiyar tarbiyya. Amma dole ne yaro ya zama yana aji ƙarfe 8 na safe, sannan ba zai dawo gida ba sai wajen ƙarfe 4 da rabi. Dan haka ga ƴaƴanku nan ko Hausa ba su iya ba, haka ne? Ko Hausa ba su iya ba, don ba sa zama da uwayensu. Sai ka ga yarinya zarmakekiya ba ta iya kaɗa mai kuka ba, me yasa? Ba ta zauna da uwarta ba, haka ne ko ba haka ba? Nan yi magana zai ta ce na dai iya dafa indomi. Yo, ai ko ni na iya dafa indomi? Indomi kan indomi ba gata na bakin titi ake dafa ta ba? Allah ya kiyaye. To jama'a kun dai ji wannan kenan. To shine sai malaman ta ce wa qawluhu ta'ala, sannan kuma Allah madaukakin sarki ya ce wa bayyinatin minal huda wal furqan. Shi ainihin alqur'ani ya zo ne don ya bayani na shari'a, wal furqan kuma shi littafi ne mai rarrabe ƙarya da ainihin gaskiya. Qala ibn Jarir fi wajih tasmiyati alqur'an bil furqan. Al-Imam Ibn Jarir yace yadda akai ake kiran alqur'ani al-furqan, wa summiya alqur'anu furqan lifaslihi bihujajihi wa adillatihi wa hududi fara'idihi wa sa'iri ma'ani hukmihi bayna al-muhiq wal mubtil wa furqanihi baynahuma binasrihi al-muhiq wa takhdhilihi al-mubtil hukman wa qada'an. Yace abinda yasa aka kira alqur'ani al-furqan saboda irin yadda hujjojin alqur'ani da dalilan alqur'ani suke ainihin bayani dangane da farillai da kuma bayani akan ma'anonin hukunce-hukunce tsakanin abubuwan da suka cancanta da abubuwan da basu cancanta ba, da kuma irin yadda alqur'ani yake rarrabewa wajen taimakon mai gaskiya da gaskiyar shi, da kuma wulakantar da makaryaci a hukunce, da kuma bayani cikin ainihin fasaha. Malamar ta ce wa qad naqala al-Fakhr ar-Razi fi tafsirihi ikhtilaf al-aqwal fi sabab tasmiyatihi bil-Furqan. Al-Imam Fakhr ad-Din ar-Razi a cikin littafin shi mai suna Mafatihul Ghaib a mujalladi na biyu shafi na 14 ya bada labarin irin sabanin maganganun malamai dangane da me yasa aka kira alqur'ani alfurqan. Faqala sai yace wahtalafu fi tafsirihi, malamai sun yi sabani game da menene ma ake nufi da fassara alfurqan din. Faqila, wasu suka ce summiya bizalika li'anna nuzulahu kana mufarraqan anzalahu fi nayfin wa 20 sana. suka ce an kiraye shi ne da wannan suna saboda saukar alqur'ani din ta kasance mutafarriqan wato an yi ta ne a daban-daban ba a saukar da alqur'ani a dunkule ba kamar yadda ake saukar da littafin annabawa na da an saukar da shi ne a shekara 20 da wani abu wa dalilu qawluhu ta'ala dalilin wannan magana ita ce maganar Allah madaukakin sarki da Allah ya ce wa qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'ala an-nasi 'ala mukfin wa nazzalnahu tanzila shi wannan alqur'ani mun rarraba shi wajen saukar da shi ba dan komai ba dan ka ji saukin karanta shi to daga wannan hukuncin tunda fa yanzu mun shiga tafsirin alqur'ani ne zamu rinka tsaya ma muna fitar da matsaloli waɗanda malamai suke fitarwa daga alqur'ani aka ce kenan na daga cikin hikimar da ta sa Allah ya saukar da alqur'ani kadan kadan a rarrabe litaqra'ahu a wani wuri yace linusabbita bihi fu'adaka dan mu iya tabbatar da shi a zuciyarka ka iya fahimtar shi sannan warattalnahu tartila kuma mu karantar da kai shi dalla dalla wato wannan yana nuna kenan da a ce an saukar da alqur'ani a jumillance zai yi wuyar karantawa zai yi wuyar fahimta zai yi wuyar zuciya ta iya rike shi sai malamai a ƙarƙashin haka suka ce a matsayin ka na malami mai karantar da alqur'ani in ka zo kana karantar da mutanen da suke basu iya ba yara ne su ko ƙanana to ya halatta ka gutsutsura shi da gwargwadon yadda za su iya koda ba a kai inda ya halatta a tsaya a aya ba to karyata har su iya bakin su ya laushi sannan sai ka zo ka hada musu jama'a mun gane misali inna fatahna laka fathan mubina sai zama wannan ayar duk da kai a wurin ka gajeruwa ce amma su yara ne ta yi musu tsawo in suka zo ba za su iya kaita ba in ka ce inna fatahna laka fathan mubina sai ka ji sun yi shiru waye musu yawa kaga litaqra'ahu din ba ta samu ba kenan ba za su iya ba to sai ka ce inna fatahna lak har in bakin su ya nuna sai ka dora musu gaba sannan sai ka da sai kai kokarin nane tsakiyar ko kun fahimta jama'a da haka ne ai malamai suka ce ya halatta ka fara karantar da su alqur'ani ta karshen shi kai na ake karantar da alqur'ani galibi daga suratul nasi ake farawa sai kaga daga sama aka faro farkon alqur'ani shine a karantar da mutun daga suratul fatiha in ya sauke sai a shiga suratul baqara amma sai malamai suka ce saboda manufar Allah ta saukar da alqur'ani litaqra'ahu dan ka iya karanta shi dan ka fahimce shi dan ka iya haddace shi yanzu yaro dan shekara 5 ko 7 in ka ce zaka kallafa mishi karantawa da haddace suratul baqara da fahimtar ta ba za ta yi mishi nauyi ba za ta yi nauyi sai al-Imam an-Nawawi a cikin littafin shi At-Tibyanu fi Adabi Hamalatil Qur'ani sai yace malamai suka ce ya halatta sai a dauko wa yara daga saman alqur'ani shine daga suratul nasi ana yi musu a hankali har sai zama kenan an fara koyar da su alqur'ani ta sama sannan aka taho karshen shi farkon shi ko kun fahimta jama'a wannan yana daga cikin hikima dan haka malamai masu karantarwa ana buƙatar malami ya zama yana da ainihin tariqatut tadris wato methodology teaching methodology yaya ake karantarwa lalle wannan yana da muhimmanci a cikin hanyar karantarwa domin gashi Allah madaukakin sarki cewa yake shi wannan alqur'ani mun rarraba shi ne kadan kadan muna saukar da shi muna karantar da kai shi litaqra'ahu 'ala an-nasi dan ka je ka karantar da shi ga mutane kuma idan da alqur'ani ya sauka jumlatan wahida jama'a kafircin da zai yi yawa aya nawa ce ta sauka ne aka fara kafircewa ba ikra'a bace aka ce ƙarya ne wallahi ma sami'na bi hadha fi millatil akhir su kai ta hayaniya to inda an zo da littafin jumla wani su ma zai yi saboda kafirci ashe akwai hikimar Allah akan a saukar da shi to ma'anar wannan kuma kai ma mai da'awa ana nuna maka idan ka je zaka kai wa mutane sakon da basu sani ba sai ka rinka rarraba musu sakon a hankali ba za ka je musu da duk abin da ka sani ran nan ka ce za ka juye musu shi ba, sai a samu matsala. Kwakwalwar dan adam bata gaji daukar abu mai nauyi a lokaci guda ba. Na fatar mun gane. Allah ya taimake mu. Sai ce litaqra'ahu 'ala an-nasi ko 'ala muksin, wato a tsawon lokacin zaman da za ka yi cikin su. Wannan aya ta nuna mana cewa iyakar aikin annabi iyakar rayuwar shi, don ya ce ala muksin, a gwargwadon zaman da za ka yi a cikinsu, to a gwargwadon yadda za ka karantar da mutane shi kenan. Ma'ana annabi na gama karantar da alqur'ani, to babu abin da zai zauna kuma yi a cikin mutane, sai mai sai rasuwa. Haka kuma al'amarin ya faru. Wa nazzalnahu ko tanzila, lallai mun saukar da alqur'ani saukarwa ta haƙiƙa. Sai malamar ta ce, sai malamin ya ce wa nazalat sa'irul kutubi jumlatan wahida, sauran littattafai ko sai suka sauka a dunkule a jumillance. Dan haka kaga da aka kawo bani Isra'ila at-taura, da aka fara jan bakin tun ba a yi nisa ba ma, sai suka ce tsaya Musa, ba sai ka sauke ba, mu ba mu yadda ba. Suka ce ba za su bi ba sam, karatun yayi nauyi domin an saukar musu da littafin ne a lokaci guda. Annabi Musa ya tafi ne kawai, sai aka bashi tsarabar littafi, gashi nan ya taho da shi. Sai suka ce tsaya, tun kafin a sauke ma suka kafirci. Shi yasa akwai hikima jama'a. Idan kuka je za ku yi da'awa da wannan alqur'ani, za ku dubi ina ne yafi muhimmanci, ina ne ya dace da wannan yanayi da waɗannan mutane. Saboda haka Allah madaukakin sarki ya rinka bi. Dubi ayoyin da suka sauka a Makka, ayoyi ne waɗanda za ka ga suna mu'amalantar kafirai da gwargwadon kafircinsu. Ayoyin Madina kuma fa, Madina gari ne na 'yan birni masu wayewar kai, masu ilimi, waɗanda sun taɓa karanta littafan annabawan da, sun ga malamai, waɗancan ko baƙaƙen arna ne masu shan burkutu su yi ashar. Dan haka irin yadda surorin Makka suka mu'amalanci su Abu Jahal, daban da irin yadda surorin Madina suka mu'amalanci suka Abul Ashraf. Kai ma an ka je da'awa haka za ka yi yanzu. Mun fahimci wannan da kyau jama'a? Ka je da'awa sai ka samu dun malamai ne, irin uslubin da za ka biyo musu daban. Dan ka same su jahilai ne masu taurin kai, dan ka same su jahilai ne masu ladabi da tawali'u, dan ka same su malamai ne masu dagawa, malamai ne masu ladabi. Lallai ne mai da'awa yana daga cikin falsafa, wato hikima ta da'awa. Aka ce kafin ka fara da'awar ka zauna ka nazarci yaya suke. Shi yasa Allah ya zaunar da Annabi sallallahu alaihi wasallama cikin su tsawon lokaci, ya nazarci yaya halin su yake, sannan sai Allah ya turo shi ya fara kawo sako. Jama'a aikin da wahala, saboda shi da kanshi da Allah ya yarje mai, me yake ce mishi? Inna sanulqi alayka qawlan saqila, maganar tana da nauyi gare shi, balle kuma ga su Abu Jahal. Na fatar an gane. Allah ya taimake mu. Kun ji yadda wasu malaman suka ce dalilin da yasa aka kira shi Al-Furqan kenan, saboda me? Saboda an sassaukar da shi ne kadan kadan kadan, a rarrabe a rarrabe. Wa qila summiya bidhalika li'annahu yafruqu ko yafruqu bainal haqqi wal batil wal halal wal harami wal mujmal wal mubayyin wal muhkam wal muawwal. Wasu suka ce ai an ce mishi Al-Furqan ne saboda rarrabe gaskiya da ƙarya, da halal da haram, da abubuwan da suka zo a dunkule, da abubuwan da suka zo a bayyane, da abubuwan da suka zo kai tsaye za a fahimta, da abubuwan da sai an yi musu ta'awili. Shi Al-Qur'ani duk da yazo sai da ya tantance komai. Haka ne ko ba haka ba? Haka yake. Wa qila, wasu suka ce Al-Furqanu huwa an-najatu, ai an kira shi Al-Furqan ne saboda tseratawa da yake. Mai tseratawa ne? Wa zalika li'anna al-khalqa, ba dan komai ba, saboda Al-Qur'ani ya samu halittu. Fi zulumati dhalalati fa bil qur'ani wajadun najata, qur'ani ya samu mutane a cikin duhwai na bata, da alqur'ani din ne suka samu, suka tsira, suka kai tudun mun tsira. Wa alaihi hamala al mufassiruna qawluhu, a karkashin wannan ne malaman tafsiri suka fassara, idda Allah yake cewa wa iz ataina musa al kitaba wal furqana la'allakum tahtadun, da Allah madaukakin sarki yake cewa ka tuna musu ka ba su labari, yayin da muka baiwa Musa al-kitaba littafi wal furqana to me al-furqan anan me tsiratawa sai ya zama kenan al-kitab shine at-taura al-furqan fa sai ya zama siffate ta at-taura wato littafi wannan irin littafi me tsiratawa ba dan komi ba la'allakum tahtaduna dan ku shiryu ina fatar an gane wannan ita ce ainihin wato aya ta ainihin 53 a cikin suratul baqara kun ji suna na biyu na alqur'ani shine me al-furqan al-ismu thalithu suna na uku al-kitabu littafi to anan na faɗa ne yadda bahaushe yake faɗi da hausa haka amma asali sunan in ka dube shi yazo mu'arrafan ne yazo with a definite article ba cewa akai kitabun ba cewa akai me al-kitabu the book littafin in ka tambaya nawa sai a ce na Allah shine definite article is been defined is been addressed an riga an bayyana cewa littafin dan haka ba littafi gama gari ba littafin wannan littafin Allah malama tace alkitabu almasdaru yuqalu kataba yaktubu kitaban wa kitabatan thumma summiya bihi almaktubu wato malamar ita ma mutafannini jace fa ta iya larabci ta kaga ta iya abubuwa daban-daban fa yasa ƴan matan yau kalubalanku ko aje aqidar cewa zaki je ki yi diploma dan ki samu aikin yi saboda mazan yau ba ƴan goyo bane a'a nawa ake baki albashin 13,300 ne 13,300 ya isa sai miki leshi ne sai dai sai miki akwamari ina fata an gane amma leshi na gari yau 70,000 ne zuwa 100,000 ashe kenan har yanzu albashin naki bai isa miki komai ba dan haka in za ku shiga karatu ku shiga ne dan ku nemi ilimi ina fata an gane Allah ya kiyaye malamar tace wa aslul kitab aljam'u asalin kalmar kitabu ma'ana tattarawa wadham da kuma hada wani abu da wani wasummiyatil kitabatu lijam'iha alhuruf ay alkitaba rubutu da ake cewa kitaba an fada ne saboda tattaro harufa fashtuqqal kitabu lidhalika to daga nan ne aka tsago sunan littafi li'annahu yajma'u anwa'an min alqisasi saboda ya tattaro labarai wal ayati da ayoyin Allah wal ahkam da hukunce wal akhbar da labaran mutanen da ala ablaghi wajhin abisa siffa wadda tafi kowace balaga subhanallah wato wani theory ne wanda sai yanzu ne ƴan jaridun duniya suka gano shi jama'a na jin ga kai yanzu wata biyu ko wata uku na ce muku wani bakon professor daga America ya zo don yi darasi na musamman a TV college da ke Jos akan ainihin text editing babban abin da ya zo ba da darasi akan shi musamman tin daga America and each and every participant duk wanda zai halarta sai ya yi rijista naira 50,000 ne wannan theorin da ya zo karantarwa jama'a Qur'ani ya zo da shi 1400 years back shine in aka tashi ba da labari mai tsawo to a tsintsinka labarin da gwargwadon yadda yake fai shafi labarin ku dubi kissar annabi Musa ka faro kissar annabi Musa tun daga inda ta zo a farkon bakara har inda ta zo a cikin suratul a'la karshen Qur'ani kenan zaka ga ba iri daya ba maimaitawa can in aka fadi wani abin in aka zo suratul a'raf sai a fadi wani abin da ya faru ko kun fahimta jama'a wannan abin ya zo karantar da ƴan jaridan Najeriya na gaya muku ban samu halarta ba shine sai aka aiko mini da handout din da ne nazari shine sai na rubuta provost din nace goma ma da ban zo ba nace wannan theory na riga na san shi ko kun fahimta jama'a ya zo ne karantar da ƴan jaridu that idan labari ya zama mai yawa ne kuma labarin yana da fuska to kakka kwararo shi gaba daya sai ka rarraba shi amma rarrabawar a bisa fusakun da yazo kabiyar annabi Musa ta farko da tazo a cikin suratul baqara a qur'ani anan kabiyar babu labari akan fir'auna wa iz qataltum nafsan faddara'atun fiha wallahu mukhrijum ma kuntum taktumuna kaji wani sabon faifai ne wannan akan me kisan kai ne akai a cikin bani isra'ila sai aka rasa wane ne kisan ka naka tuntubi wane sai yace a aswana ne wane sai yace a aswana ne wane sai yace suwana ne sai Allah yace sai ya tona asirinku da aka gama kawowa har aka gano wanda yake kisan kan sai Allah ya aje wannan labarin da aka tsallaka can gaba sai kuma aka yi magana akan me kissar akwatin nan tabut kaga ba irin watan kissar bane da aka sake tahowa sai da aka zo ina sai da aka zo kuma cikin ma'ida sannan sai aka yi magana akan kafircin bani Isra'ila da suka yi wa annabi Musa da kafircin da bani Isra'ila suka yi kaza kaza ma'ana kissar salo-salo ce wannan irin theory jama'a ita ce tun daga America aka ɗauko professor na aikin jarida ya zo babbar makarantar kwaleji ta 'yan jaridun Najeriya wadda yanzu an yi affiliating ɗinta da ABU za ta fara ba da degree tun daga America ya zo ya karantar da wannan theory gashi muna da shi matsalar mu musulmi abu ɗaya ne in na ce mu musulmi ina nufin musulmin yau banda na jiya shine su musulmin jiya idan suka karanta alqur'ani sai suka gane cewa alqur'ani littafi ne wanda yake cike da theories da kuma principles wato ka'idoji to ita kuwa ka'ida so ake in ka iya ta sai ka developing ɗinta sai ka gina ta sai ta haifar maka da abubuwa masu yawa to mun ma karanta ka'idojin mu musulmin yau sai dai mu kabbara kawai sun burge mu ba za mu je mu ci gaba da bincike mu dora ba musulmin jiya kuwa in suka karanta ka'idar sai su yi nazari to me za a gina a kanta ita ce shahararren kissar limamin Qurtuba da nake kawo muku da ya karanta awalam yarau ila at-tayri fawqahum safatin wa yaqbidna ma yumsikuhunna illa ar-rahman yanzu wannan da ya karanta tsuntsu yana tashi yana fiffirwa in ya gama fiffirwa sai ya kale sai Allah ya ce babu wanda ke rike shi saiwa sai Allah to duk wanda ya san yadda ake kirkiro formula da theories na science ya san theory ya fita anan shine tunda an ce yana fiffirwa to yanzu da yake fiffirwa wato fiffirwa ita take taimaka mishi ya tsaya kenan sai limamin ya ce to bari yayi nazari yayi darasi akan fukafukan ya gaya ya suke sai kama tsuntsu sai kwantar da shi a rigingine ya kalli yadda fukafukan suke sai samu zarbar dabino ko kaba sai biya feke ta kamar yadda take haka amma sai yayi ta daidai da girman nashi hannun shi liman ba daidai da tsuntsun ba kaga yayi amfani da me kwakwalwa kaga yadda ake aiki ina fatan mun gane ya biya daura a hannayen shi na dama da hagu kamar yadda na tsuntsun suke sannan sai nazari tsuntsun yana da malin to shi maliman yau dole ya cire malin da alkebba kenan ka gan kai ne yanzu sai ka ce a kai ustazu da malin zaka tashi to theory ba zai ci ba kun fahimci wannan da kyau ko dan haka sai liman ya sanya taguwa wadda take takaitacciya ce domin in ya sa malin in ta ɗibi iska to za ta hana tashi scientist kenan ka je ka karanta tarihin su the Islamic Spain musulunci ko musulmin kasar Spain ko kasar Spain musulma kaga irin yadda suke karanta alqur'ani su tsaya su yi nazari sai su zauna su ci dare sai su rubuta wani abu sai gari ya waye sai su tashi sai su fara dabbaka wannan abu kaje kaga inda bomb na farko a duniya suka hada shi da lemun tsami da me da kanwa sai ga wani nuclear engineer ne yana alfahari a yanzu ya iya hada bomb ta irin wannan theory din. Gashi fiye da shekara 800 su sun iya waɗannan abubuwan. Ce sa bambancin mu da su Qur'anin guda ɗaya ne, muna karanta muna fahimta suna fahimta, amma abinda muka fahimta in su suka fahimce shi sai su developing, mu kuma sai mu zauna a kan shi. Ko kun fahimta jama'a? A ka'ida idan kusa ta soki malamin kimiyya ba zai ce oyo Allah oyo Allah ya cire ta ya jefar ba, a'a sai ya binciki yaya akai da ta soke shi ya ji zafi, daga nan sai fara building wani abu. Kun san akan wannan wani malamin kimiyya ya je gano cewa ashe ya gano ba tsokar jikin mutum ce ke jin zafi ba, ashe fata ce take jin zafi. Sai ce yana kira zai ba da international lecture a Jidda, ba faranshe ne, abu ne ya soke shi sai ya ji zafi, sai ce sai ya yi bincike sai ya gano ba tsokar jikin shi ce ta ji zafi ba, fata ce ta ji zafi. Sai zauna sai bincike akan haka, sai gano ashe fata ce take jin zafi. Shi ne aka aika manya-manyan malaman duniya su Abdulmajid Zandani daga Yemen, daga duk aka ce su zo ga wani babban professor ya je shako wuyan shi da lakita ya taho. Duk hayaniyar da ya gama gaba daya sai Zandani ya miƙe. Malami ne mahaddacin Alkur'ani Abdulmajid, mutumin kasar Yemen, yace duk wannan abin da ka faɗa a cikin aya ɗaya Allah ya koya mana shi. Inda Allah madaukakin sarki yake cewa kullama nadjat juluduhum badalnahum juludan ghayraha liyadhuqul azab. Sai nan ne kayan lantan shi ya bar Jidda. So da haka musulmi mu ne muke da kayan bincike jama'a, mu ne muke da albarka, alqur'ani albarka ce jama'a. Allah madaukakin sarki ya taimake mu. To alkitabu dai malamar take cewa sai ainihin ya zama wasun miyal qur'anu kitaban li'anna Allah awha bi alfazihi wa amara rasulahu sallallahu alaihi wa sallama an yaktuba ma uhiya ilaihi. Saboda Allah madaukakin sarki ya ainihin yi wahayin lafuzzan ga annabi. Kuji lafuzzan akai wahayi, haka ne, ba a baiwa annabi Muhammad alqur'ani a rubuce a takarda ko a allo ba. Annabi Musa ku an bashi su a allo, a taura a allo aka miƙo mishi ita, amma shi annabi lafuzzan karatun aka biya mai, amma sai Allah ya umarce shi da ya sa a rubuta. To a ƙarƙashin wannan ya cancanta a kira shi alkitabu kenan. Wa qad waradatil ayatu fi tasmiyatil qur'ani bil kitabi minha, ayoyi da yawa sun zo a cikin alqur'ani waɗanda aka kiraye alqur'ani da alkitabu, the book, the majesty book, littafi mai daraja. Qawluhu ta'ala alhamdulillahi alladhi anzala ala abdihi alkitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Kaga anan Allah ya kira shi da me? Alkitabu. Yace godiya ta tabbata ga Allah da ya saukar da littafin nan ga bawan shi, tare da suna cewa bawan karkatacce ne, amma dai Allah bai sa shi ya zan karkatacce ba. Wannan aya tana tabbatar da godiya ga Allah saboda Allah ya yi wa al'umma baiwa wajen saukarwa da bawan shi littafi. Sannan wannan aya tana tabbatar da ƙaryarsu da suke cewa da Muhammadu lafiyar shi ƙalau, daga lokacin da ya fara cewa Allah ya mai wahayi sai ya karkace, sai Allah ya ce walam yaj'al lahu iwaja. Zuwan wannan littafin ba shi ne ya mai da shi karkatacce ba, amma akasin haka zuwan littafin ne ya sa su suka zama karkatattu. Don kafin littafin ya zo ba za ka kira su ɓatattu ba, tunda ba a aiko da littafin ba balle su kafirce. Da littafin ya zo suka kafirce fa sai suka zama karkatattu, shi kuma sai ya tabbata akan hanya. Na'am, shi wannan dhamiri walam yaj'al lahu yana koma duk gare su zai iya zama ja'izi, amma a harshen larabci in ka dubi ad-dhamiru sai ka ce ya'udu ila aqrabil ismi, amma in ka dubi maganar da na fassara suna danganta karkata zuwa gawa, zuwa ga manzon Allah sakamakon zuwan littafin, sai Allah yake kore cewa zuwan littafin ba shi ya karkatar da shi ba. Ina fata an gane. Idan ku sun ce littafin shi kanshi karkataccen littafi ne, to wannan zahiri ne cewa to Allah ya kore karkata daga littafin kenan. Na'am. Wa qawluhu ta'ala, sannan da inda Allah madaukakin sarki yake cewa alif lam mim, ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِلْمُتَّقِينَ. Allah ya ambaci waɗannan harufa, da ya ambace su sai ya ce wannan littafi ne wanda babu shakka a cikin shi, baki ɗayan abin da ke cikin shi shiriya ce ga waɗanda suke da taka tsantsan, suke tsoron Allah. Kaga a can Allah ya kira shi al-kitab, da yace anzala ala abdihi al-kitaba. Anan Allah ya kira shi al-kitabu, yace zalikal kitabu, sannan yace hamim wal kitabil mubin inna anzalnahu fi laylatin mubarakah inna kunna munzirin. Bayan Allah ya kawo waɗannan harufa waɗanda muna da darasi na musamman a kansu, jama'a, shi yasa ko ji ban tsawaita magana a kansu ba, yace wal kitabil mubin, Allah yace ina rantsuwa da littafin da ke bayani dalla dalla, inna anzalnahu, lallai mun saukar da shi wannan littafi, fi laylatin mubaraka, a cikin dare mai albarka, daren laylatul qadri, inna kunna munzirina, lallai fa mu dama mun kasance masu gargadi ne, dan haka muka saukar da littafin nan dan ya gargadi kada ai kafirci. Waɗannan ayoyi baki ɗayan su in kuka dube su, suna tabbatar da cewa Al-Qur'ani na daga cikin sunayen shi Al-Kitab. Qala Ibn Ashur, wani babban malami wanda ya littafin At-Tahrir wa At-Tanwir na Sheikh Muhammad At-Tahir Ibn Ashur, yace wa fi hadhihi at-tasmiya, kaga wannan suna da aka kira Al-Qur'ani aka ce mishi littafin mu'jizatu lir-rasul sallallahu alaihi wasallam, to mu'jiza ce wadda ta zama gagara ba dan gagararru da Allah ya baiwa ainihin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, bi anna ma uhiya ilayhi sayuktabu fil masahif, domin wannan mu'jizar a sadda aka saukar da Qur'ani, jama'a, littafi ne shi, ba littafi bane, amma a cikin ayoyin nan da aka ce littafi, mu'jiza ce da ke nuna cewa za a mai da shi ya zama rubutaccen littafi nan gaba. Qala ta'ala, Allah ya ce wa hadha kitabun anzalnahu mubarakum musaddiqul ladhi bayna yadayhi, Allah ya ce wannan littafi ne da muka saukar da shi mai albarka, mai gaskata littattafan da ya samu kafin shi, وَلِتُنْذِرَ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا, dan kai wa'azi ga uwa al-qaryu, ita ce babban birnin Makka, وَمَنْ حَوْلَهَا, da ƙasashen da ke kewaye da ita. Wato wannan Allah madaukakin sarki a ƙarshen wannan aya ya maida da'awar annabi ta zama da'awa ce alamiya, dan kai wa'azi ga ummul qura, uwar al-qaryu, inda aka saukar da al-qur'ani Makka, sai ya ce me wa man haulaha, da kuma garuruka da ƙasashen da ke kewaye da ita. Geographically suka auna suka ga cewa Makka ita ce tsakiyar duniya, a Makka kuma tsakiyar Ka'aba geographically shine tsakiyar garin Makka, ma'ana kenan yanzu Ka'aba ita ce cibiyar duniya. Kaga ashe da Allah ya ce litunzira ummal qura, kai wa'azi ga waɗanda suke garin Makka, sai ya ce wa man haulaha, duk duniya kenan. Saboda haka jama'a, da'awan nan tamu da'awa ce alamiyya, da'awa ce ta duniya gaba ɗaya. Don haka masu takaita tunanin cewa da'awarsu da'awar ƙauye kaza ce, ko gari kaza, ko yare kaza, ko kaza, to lallai su gyara tunaninsu. Lallai wannan da'awar jama'a da'awa ce ta duniya gaba ɗaya, don haka da annabi ya karantar da su a nan Makka, ya karantar da su a Madina, sai ya fara aikawa da su garuruka. Ba sa so jama'a, Ibn Mas'udin da aka tura shi Kufa fashewa ya da kuka, yace ya manzon Allah ba ni son in rabu da kai koda da kiftawar ido. Sai manzon Allah yace idan ba ku je kun karantar mini da al'ummar duniya ba, wane ne zai je isar da sakon? To wannan kuma sai hukunta me? Sai hukunta ashe malamai masu da'awa yayin da suka karantar da mutane ba zama kuma ake shikenan a gari guda, wannan ye wannan raddi wannan ye wannan raddi, ba za a baza jama'a ne a tafiya da sako. Na fatar an gane jama'a, domin galibin abin da yake faruwa wane ya karantu wane ya karantu, sai wane ya fara tunanin shi ma shi ne shi ma shi ne, to sai kaga ilimin yayi musu yawa a gari ana ta raddi. Sannan ga ƙauyuka da kewaye da su suna fama da bakin jahilcin da za su yi alwala ba su iya ba. Lallai ne ana buƙatar jama'a, wannan da'awa a je a yada ta a ko ina. To mahallin shahid dai shine mallan yana tabbatar maka da cewa ne ka gama mu'jiza. Qur'anin san da ya sauka ba littafi ne a hada ba, amma kuma kaji Allah yana ta kiran shi littafi. Dubi wannan ayan ma sai Allah yake nuna kamar gashi ma a gaban, sai ce wa hadha kitabun, wannan littafi ne, anzalnahu muka saukar da shi mai albarka. Amma a lokacin ba littafi ne hadadde ba, me yasa Allah yake littafi? Ishara akan nan gaba zai zama littafi ko? Ashe aikin da su sayyidina Abubakar da Umar da sahabbai da suka goyi bayan su suka yi, jama'a ba bid'a bace. Domin an samu wasu mashirmanta suna cewa ai tattara Alqur'ani da su Abubakar suka yi bid'a ce, wasu in suka so gyara bid'ar wai sai su ce amma bid'a ce wajiba. To cin tuwo ma bid'a ce wajiba kenan, tunda baka ci ba za ka mutu. Kun kasa fahimtar yadda ake kasafta addini? Ma'ana aikin da su sayyidina Abubakar da Umar suka yi aiki ne wanda yake wajibi a kansu. Amma an kace bid'a, to bid'a ai kalma ce da ke nuna munin abu, dan haka ba a buƙatar ta zo a wannan wurin. Allah ya kiyaye. To shine sai ainihin mallan yake cewa ولذلك اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم من اصحابه كتابا يكتبون ما انزل اليه كو كتابا. saboda haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daga cikin sahabban shi ya samu sakatarori wadanda ainihin suke rubuta mishi duk abin da aka saukar mishi. min awwal mabtudi'a ko nuzuluhu wa qad wujida jami'u ma hafizahu almuslimuna fi qulubihim ala qadr wajaduhu maktuban yawma amara Abu Bakr bi kitabati almasahif. alhamdulillah. malamar take cewa an rubuta alqur'ani tun daga farkon saukashi, sai aka samu baki ɗayan alqur'anin da musulmi suka haddace da ka keke da keken abin da suka haddace din nan, shine keke da keken abin da aka samu Abubakar ya rubuta, bai rage ba bai ƙara ba. dan haka la'anta Allah ta tabbata ga waɗanda suke cewa Abubakar da Uthman sun rage ko sun ƙara. keke da keken abin da Abubakar ya rubuta shine abin da dukkan musulmi baki ɗaya suka haddace. Abubakar bai rage wa Abubakar bai ƙara ba. Ko ka taɓa karanta kitabul masahif na al-Imam Abubakar ibn Abi Dawud as-Sijistani, wanda wannan littafi ne ɗaya tamkar da dubu, wanda ya bada labarin duk abin da ya shafi Alqur'ani tun daga saukar da shi har tattara shi har rubuta shi? Allah madaukakin sarki ya taimake mu. Al-ismu rabi'u, suna na hudu na Alqur'ani, at-tanzilu, saukakke. At-tanzilu masdaru nazala, utlika ala al-munazzal wa huwa al-Qur'an wa summiya bihi li'annahu munazzalu min indillahi ala lisani Jibrila. Kalmar tanzil dinnan kalma ce wadda ake fadinta, amma abin da ake nufi da ita al-munazzal, saukakke, wanda aka saukar. Tace domin an saukar da shi ne daga Allah ta harshen mala'ika Jibril. Qala ta'ala, Allah madaukakin sarki ya ce wa innahu latanzilu rabbil alamin. Kun san abin da malaman take son ta nuna muku? Ita alaramma ce, gogaggiyar alaramma. Dukkan maganar da ta kawo, in kuka duba kalmar ta ɗaya ta biyu, sai ta kawo me? Sai ta kawo aya. Muna buƙatar a karantar da mutane su gane da me ake hujja, ba da mafarki ba, ba da tatsuniya ba, ba da kissoshi ba, ana hujja ne da abin da Allah madaukakin sarki ya saukar ya zama shirya, shine alqur'ani. Jama'a ku dubi bawa Allah nan, duk abin da ta faɗa sai ta ce saboda Allah ya ce kaza. Ma'ana har yanzu ma tukuna ba a shiga babin hadisai ba fa, yanzu an tsaya ne a qur'anin, tukuna qur'anin ya zama hujja ga qur'ani. To ina kuma da an shiga babin hadisai waɗanda suna da ɗimbin yawa da suka yi sharhi game da waɗannan maganganu, shine take cewa to dangane da kiran shi tanzil, Allah da kanshi ne ya ce wa innahu latanzilu rabbil alamin, shi alqur'ani saukakke ne na Allah ubangijin halittu baki daya. Wa qala ta'ala, sannan Allah madaukakin sarki ya ce tanzilun minar rahmanir rahim kitabun fussilat ayatuhu qur'anan arabiyyan liqaumin ya'lamun. Allah madaukakin sarki ya ce tanzilun minar rahmanir rahim, shi alqur'ani saukakke ne daga Allah mai rahma, Allah mai jin kai. Kitabun littafi ne, fussilat ayatuhu wanda aka yi bayanin ayoyin shi dalla dalla, qur'anan arabiyyan abin karantawa balarabe, liqaumin ya'lamuna ba dan komai aka yi bayanin shi dalla dalla ba, aka saukar da shi da larabci sai dan jama'a su san shi su samu ilimi. A cikin waɗannan ayoyi mun samu sunan alqur'ani da cewa tanzilun. Wa qala ta'ala, Allah madaukakin sarki yace tanzilul kitabi la raiba fihi min rabbil alamin, saukar da littafi babu shakka cewa duk abin da ke cikin littafin nan gaskiya ne kuma daga wurin Allah ubangijin halittu. To anan ma Allah ya kira shi da tanzil, ma'ana littafi ne wanda yake saukakke. Wannan shine sunan shi na hudu. Al-ismul khamis, suna na biyar, az-zikr. Az-zikr, az-zikr shine ambato, az-zikr shine daraja. Duk wannan yana daukan waɗannan ma'anonin, ku kiyaye. In ka fassara az-zikr ambato, to suna ne na alqur'ani, domin ana karanta alqur'ani to ana zikiri kenan. Sannan a cikin alqur'ani akwai zikirin Allah, sannan in ka kira shi da daraja ko ɗaukaka, nan ma ya fassaru, za ka ji ƙarin bayani akan haka. Malamar ta ce az-zikru masdaru zakartu zikran wa summiya alqur'anu zikran lima fihi min almawa'iz wat tahziri wa akhbar al-umam al-madiya wa akhbar al-anbiya. An kira alqur'ani da zikiri ne saboda a cikin shi akwai wa'azozi, akwai tsoratarwa, akwai labaran al'ummomin da irin Adawa da Samudawa, sannan kuma akwai tarihin annabawa a cikin shi. Wa dullu alaihi qawluhu ta'ala, dalilin da ke tabbatar mana da wannan maganar ita ce maganar Allah madaukakin sarki da Allah ya ce inna nahnu nazzalna adh-dhikra wa inna lahu lahafizun, lallai dai mu muka saukar da az-zikra. Menene az-zikra anan? Alqur'ani. Wa inna lahu lahafizuna, kuma mu za mu kare shi. Dan haka az-zikr suna ne na alqur'ani. Wa qawlihi ta'ala, sannan kuma maganar Allah madaukakin sarki da Allah ya ce wa hadha dhikrun mubarakun anzalna afa antum lahu munkirun. Allah ya ce wannan ambato ne mai albarka muka saukar muku, yanzu nan kwa zama masu kyama game da wannan ambato masu albarka? Ba za mu kyamata ba ya Allah. Wa qawluhu ta'ala, da kuma magana Allah madaukakin sarki da Allah ya ce wa anzalna ilayka adh-dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim wa la'allahum yatafakkarun. Allah madaukakin sarki ya ce wa anzalna ilayka adh-dhikra, mun saukar maka da ambato. Menene aka saukar anan a matsayin ambato? Alqur'ani. Litubayyana lin-nasi, dan kai wa mutane bayani ma nuzila ilaihim, shi abin da aka saukan musu din. Me aka saukan musu? Alqur'anin. To anan wannan aya tana daukan fuskoki biyu, ina fassara muku fuska guda ne. wa anzalna ilayka adh-dhikra mun saukar maka da adh-dhikr adh-dhikr anan shine alqur'ani litubayyana lin-nasi dan kai wa mutane bayanin ma nuzila ilaihim shi wannan abin da aka saukan musu shine me shi zikir din to yanzu da me zakai bayani da hadisai kenan sai zama kenan wannan aya dalili ce akan cewa lallai ne ana buƙatar hadisai wajen gane ma'anoni na ayoyin alqur'ani na daya kenan fuska ta biyu wa anzalna ilayka adh-dhikra mun saukan maka da adh-dhikr me ma'anar dhikr a ƙarƙashin wannan sune hadisan ma'ana su ma hadisai saukar da su akai kuma su ma sunan su dhikri litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim waɗannan hadisan da aka saukar maka an saukar maka da su ne dan kai wa mutane bayanin abin da aka fara saukar maka kafin su hadisan wannan abu ne aka fara saukarwa alqur'ani sai ya zama kenan hadisi